Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la yabra.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kafin gwamnatin Najeriya ta kirkiro sabuwar ma'aikatar kula da bunƙasa kiwo, lamarin kiwo ya kasance makala a cikin ayyukan ma'aikatar harkokin noma, inda kuma ɓangaren baya samun cikakkiyar kulawar da ya kamata. Yanzu samun kafa wannan ma'aikata abu ne da masana da makiyaya na arewacin Najeriya ke ganin wata babbar dama ce ta haɓaka kiwo da kuma yankin na arewa baki ɗaya. Sai dai wasu na fargaba kada batun ya koma tamkar shirin riga da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta shuɗe ta ƙirƙiro, amma ba a bari aka aiwatar da shi yadda ya kamata ba, inda wasu jihohin ƙasar suka yi fitali da shirin, yayin da wasu kuma an fara ba ƙarasa ba. Wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu.
Tamkar yadda Mallam Bahaushe ya ce na gidaɗi goma. Masana na ganin cewa muddin aka kula da kowane lamari yadda ya kamata, za a samu moriya fiye da kima. Sha'anin kiwo a Najeriya ya kasance ƙarƙashin kulawar ma'aikatar kula da ayyukan noma, wanda yake masana na ganin baya samun kulawa irin yadda ya kamata, domin shi kadai ya isa a yi masa ma'aikatar kansa. Yanzu da yake gwamnatin Najeriya ta aminta da ƙirƙiro da ma'aikatar kula da lamuran kiwo na dabbobi, masu ruwa da tsaki na ganin cewa da mene ya tsinke gindin kaba. Profesa Abdulkadir Usman Junaidu likita ne na dabbobi, kuma wanda ya saba riƙe kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi a jihar Sokoto, ya ce yanzu an hau turba ta kawo ci gaba a Najeriya.
Tun lokacin da ma'aikata gona kuma da sun firar musu agriculture take raye, zaka fahimci an hiba harkar noma muhimmanci biye da gehen abin da shafi dabbobi. Muna duban kasafin kuɗi da ake kowace shekara na gwamnatin tarayya da kuma jihohi. Babu lokutan da za ka ga jihohi musamman sun wuce ɗaya zuwa uku da kasafin kuɗi na wannan gehe. Ko gwamnatin tarayya da waya take kashi goma, wanda kuma akwai lokacin da aka yi matsaya ana ce mishi Maputo Declaration, wanda aka ce ya kamata kowace ƙasa ta sa kasafi kashi goma da kasafin kuɗinta ya kasance na gehen harkar da shahi noma tare da dabbobi. Sannan idan ka dubi yadda abubuwan ke tafiya, ma'aikata ta harkar noma da kuma harkar abinci yanzu da aka mai da ita ma'aikata ce wadda ke da girma sosai. Aka ce in dambu ya yi yawa baya jami'ai. Idan aka kirkiro da wannan ma'aikata, to za a samu kula da dabbobi sosai, za a rage hudacewa da can da aka yi, saboda dole a kula da wuraren da dabbobi ke tafiya. Muna da Burtulla, inda akwai ga ma'aikata dole ne ya kasance suna cikin abubuwan da za su ba da ƙarfi, domin once ka samu abu yana da doka, to ka san cewa dole ne mutane su ji tsoron taka wannan dokar.
Rashin kula da Burtulla na ɗaya daga cikin manyan matsaloli da suka addabi makiyaya musamman Fulani, kamar yadda Rugamanu daga Ambursa ta jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ke cewa.
Matsalolin da suka dame mu, akwai guraren da matsala na wurin kiwo haka, da matsalolin mu na wurin zaman mu, da kuma abin da shahi wuraren zaman ta kiwo mu inda muke zaune. To matsala ta farko dai, gaskiya muna da matsala dukkanmu Najeriya, duk inda filayen kiwo yake babu. Sannan kuma hanyoyin Burtulla inda shanu ke bi babu, dukkan sai sun bi bisa kulta. Gaskiya muna samun matsaloli na bisashe, ana ta bugun bisashe akan hanyoyi dukkan faɗin Najeriya a haka din babu Burtulla sai an bi bisa kulta. To kwatan da ake bi kuma ana samun haɗuka daban-daban, ana buge shanayenmu da tumakenmu na udamu. Kwanan nan kuma akwai inda nan kawoje, akwai inda aka bugi na 25 duka a yanka su, kuma har da makiyayin ciki duk a resa, saboda babu hanyar da dabbobin ka bi sai sun bi sakulta, sai sun bi bisa kulta duka Najeriya, kuma haka ko ina da ko ina haike. Muna da Burtulla wanda suke daga cikin Niger suke har cikin Benin, amma duka har Ghana duka akwai Burtulla waɗanda mun ka sani tashin mu, amma yanzu gaskiya babu ko ɗaya Burtulla, duka sai an bi kulta. Duka mu duk faɗin Najeriya kuma abin haka yake, kuma abin ya dame mu rasa yanda za mu yi gode ta taimaka mu, mun rasa yanda za mu yi matsalar nan ta kai mu na ko ƙaƙa duniya. Saboda da yanzu ni maka kiyasi
dabbobin da aka kashe sai kai ma sai ka tausaya muna yanzu a cikin wannan wata kiyasin da ni samu an kashe muna tumaki kamar na udamu an kashe wajen 300 ko trailer mun ta fada a cikin tumakin gaba da sai ta kare tumakin ba a samu ko daya ba sannan shanayen mu suma waɗanda an karisa za su kai wajen nagi 60 cikin wanga wata cikin wannan wata kadai saboda daga nan hanneja suke zuwa dan har kasa irori suna zuwa duka babur kulla inda suke bi
saboda ka muna roƙon gwamnatin mu na jihohi duka na Najeriya gaba daya su duba su gani wannan matsala da muke ciki dabbobin ana tabuwan su akan hayya
ko ba magance wannan matsala ta makiyaya samar da wannan ma'aikatar na tattare da amfani mai yawa a cewar Professor Abdulkadir Usman Junaidu
sannan za a samu mutane aiki domin idan ka dubi duk da wannan ciyawar da bisa shi ke ci idan aka yi wannan ma'aikatar za ka fahimci cewa za a samu mutane su yi aiki a wannan gonaki za a samu mutane su hada abincin za a samu kamfanin za su yi su rika sai abincin su gyara shi su mai shi yadda dabbobi za su ci lahiyayye su kara girma duk wannan mutane za a samu idan ka dubi mahotan mu za ka fahimci cewa idan akwai wa'annan wannan ma'aikatar to za a samu kulawa ta musamman ga wa'annan abattoirs din da mayanka na wurare daban-daban wanda yanzan a mayanka wato abatuwa baka san iyakar mutane ke aiki cin ba to ina ga cewa an ƙara kyautata ta da ayyukanta akwai jini ana sai da shi don yin abinci irin na kaji sauransu akwai kashi da ake sai suwa akwai kawanni da kohotai da ake sai suwa akwai skin fata ta bisa shi banda naman fata dai a Najeriya a shekara ta 2017 ta saman ma da biliyan 2.8 da 2.8 wajen shigowa sannan ta saman ma mutane heri 700,000 aiki to ina ga akwai ma'aikata za ta kara kula da wannan abubuwan za a samu aiki ma'aikatan kamfanin takalma za su samu za su karu saboda an kara ba da kula yan abinci na bisa shi na dabbobi da kaji da kifaye za su kara samu abinci kuma wayannan kamfanin za su kara bunƙasa banda ma'aikatan nan da yawa wa'anda yanzu suna karkashin wannan ma'aikata masu yawa sannan za a ƙara samun mutane za su aiki wa'annan wurare
masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashin wannan rahoto na musamman yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu wakilin masu sakwata Muhammad Nasir sai kuma Fiona Wamayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
kuma mun jira ma duniya na arziki kuma mun ma ya yi na cigaba kar mu manta ba shi ne ta da mu sannan da arzikin mu shi ne uwa